dan sabati kuma ya mai wafaka ga abin da yake so ya yarda da shi. Mala Abubakar Abdulsalam fa tafaddal mashkura.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau ranar Asabar daren Lahadi 27 ga watan Al-Muharram 1438 Hijriya 29 kuma ga watan 10 shekara ta 2016 miladiya, a wannan masallaci kamar yadda Malam Sheikh Al-Qasim ya gabatar mun hadu a wannan gari na Zaria bisa waccan da'awa ta makarantar Al-Ansar saboda munasabar yayi dalibai mahaddata Al-Qur'ani da za a yi a gobe. Sai aka ribaci wannan yini ko wannan dare domin ya zanto dare ne da za a raya shi da ambaton Allah ta hanyar daukar maudu'i mai matukar mahimmanci wanda yake da alaka kai tsaye da addinin musulunci. Kamar yadda ya faɗa asali, wanda zai gabatar da lakcar Sheikh Dr. Mansur Ibrahim Sokoto shine zai gabatar da wannan lakcar asali, wanda Dr. Mansur kuma associate professor ne a Jami'ar Ahmadu Bello Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, kuma shugaban cibiyar ko katafariyar cibiyar Ahlul Bayt was Sahaba ta Najeriya da headquarters da take a Tangarin Sokoto, kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na Afirka baki ɗaya, kuma ƙwararre-ƙwarai da gaske akan abin da ya shafi harkar addinai da ƙungiyoyi, kuma mai fashin baki akan al'amura na yau da kullum musamman da suka shafi addini. To Allah ya saka masa da alkhairi. Dama kamar yadda aka sani, mutum in ya kai irin wannan mataki, to kamar a jididdiba shi, yana da ayyuka daban-daban, kuma duka ayyukan iri ɗaya. Wasu abubuwan sun taso masa na uzuri na rayuwa wala da'awa baki ɗaya, yasa ba zai samu damar zuwa ba sai wakilta ni, domin yace zuwan nawa ya fi a ce a bar wajen haka, ba musamman da yake Zaria ne, ni kuma daga Kano nake. Ko ba komai, a sa akwai bayinmu a nan, in muka zo muka gaggansu aka gaisa, ko ba a ce komai ba, wataƙila su za su ji daɗi. Ni kuma ɗalibinsa ne, na ɗaya daga cikin almajiransa, kuma ƙannansa, kuma ‘ya’yansa. To wannan kyautar ta zato da ya yi min, ya sa na karɓa ba tare da ina da wani dogon tanadi ba, shi yasa nake ba da haƙuri. Abin da za a ji ba kamar wanda za a ji daga wajensa ba ne, sai dai ina fatan inda ba magana zan faɗa ta ƙashin kaina ba, ni ma zan hararo abin da na sani wanda aka faɗa a cikin littafi, wani abin wanda Allah ya bani muwafaƙa in karanto shi da naskinsa, wani abin kuma wanda ban dace wajen kiyaye nassinsa da ka ba, to zan hararo ma'anarsa, zan kuma yi ƙoƙari in mayar da shi zuwa ga inda yake asali, domin mutane su samu su bincika abin da yake daidai a ciki a yi amfani da shi, wanda yake na kuskure kuma sai a taimaka a gyara, domin wannan shi ne haka al'amarin addini yake. Musulmi kullum yana amfani da abin da yake na daidai ne, wanda yake ba na daidai ba kuma sai ya kyale ne shi ko waye shi. Kullum yi ukhazu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr, kamar yadda al-imamu Malik ibn Anas Allah ya ji kansa da rahama ya fada a taken lecture shine kwanaki 100 na karshen rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shekara 63 da ƴan watannin da basu huta wata uku ba. Wayannan shekarunata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun hadar da tun lokacin haihuwarsa har izuwa lokacin da ya bar duniya. Kamar yadda muka sani, an haife shi kafin annabta da shekara 40 shekara ta biyu a shekarar da aka yi wa, wata hadisa mai tarihi kwarai, wani abu da ya faru a Makka da ake kira shekarar giwaye, shekarar da Abraha sarkin Habasha ko kuma ka ce sarkin Yaman, amma abin da ya sa ya shahara da sarkin Habasha saboda asali Habasha ta yi lokacin da ta zauna ƙarƙashin daular Roma. Ita kuma daular Roma ita ce ta mamaye gabas ta tsakiya, wacce headquarters ta daɗe a birnin Homs. Birnin Homs kuma shine ake cewa Homs a Turance, wanda yanzu yana cikin ƙasar Syria. Kasancewarta tana daura da Baitul Maqdis, wanda kuma gaba ɗaya wannan garin ana kiransa Biladush Sham, wanda a yanzu ya haɗar da Jordan da ake cewa Al-Urdun da Larabci, ya haɗar da Lubnan wacce ake cewa Lebanon, ya haɗar da Philistine wacce muke cewa Palestine, kuma da kuma inda Isra'ila ta mamaye a cikin Philistine. Wayannan garuruwan baki ɗayansu duka suna ƙarƙashin daular Sham. To kusan a ƙarshe-ƙarshen daular Rumawa, a nan daular ta yi ƙwanta ta ƙyanƙyashe ta kafa sansani. To wannan daula sai ya zanto tana da nufuzi, tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, wanda ya zanto saboda tsananin ƙarfinta hatta mamaye abin da ya shafi gefen teku da kuma abin da ya shafi gabashin Afirka a yanzu. Mulkinta ya kai arewacin Afirka har Masar, domin ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da cewa daular Roma tuni ta mamaye Masar. Saboda akwai kiristoci a wurin, to kuma har mulkinta ya kai Habasha. To kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yi wata waƙi'a, wani abu da ya faru da ake kira waƙi'atul Ukhdud, lokacin da aka jarrabi mutane da wani fitinannan azzalumin sarki wanda ya dinga ƙona mutane sakamakon sun yi imani da Allah, wanda Allah ya ba mu labarinsa a cikin suratu Al-Buruj. Utila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum alaiha qu'ud. Wannan malaman tafsiri da tarihi suka ce an yi shi ne a yankin Yaman, can saman jazira Al-Jaziratul Arabiyya. To wannan sarki bayan ya gama cin zalinsa da kashe mutane, to sai rabuwan mutanen da suka yi saura da addininsu sai suka gudu suka fake da shi Kisra na wancan lokacin, wanda shi ne Azimur Rum, sai suka nemi ɗaukinsa da tallafinsa. To shi kuma saboda bunƙasa da isa sai ya ga aikin bai kai ne ya tako daga inda yake je ya kashe wannan wutar ba, sai ya wakilta ɗaya daga cikin sarakuna na ƙasa da shi wanda suke ƙarƙashin masarautarsa da mamlakarsa, sai ya naɗa shi Abraha da kuma wani sarkin Suju ya ce su je su samar da zaman lafiya. To da suka je sai suka kashe shi wannan sarki wanda ya rinka kashe mutane, sai ya zanto su biyu sun tare a Yaman. To sai rikici ya shiga tsakaninsu, shi Abraha ɗin sai ya kashe wancan sarkin sai mamaye Yaman. Shi yasa za ka yi mamaki an ce Malikul Habasha, kuma daga Yaman aka turo giwaya. Sai ka ce to wannan kaman an samu yaƙi nan abin, duk da cewa wasu babu suka tsayawa su yi nazarin hakan ba. To saboda haka a lokacin ya turo da giwaye, domin saboda fitinan nan sarki ne shi Abraha ɗin, domin tun a lokacin ma shi Kisra sai da ya alƙawarin sai ya wato sai ya taka ƙasar Yaman da ƙafarsa, kuma sai ya taka makonkwaɗiyar kan Abraha tun da ya kashe wancan ɗan uwa nasa da suke tare. to shine aka ce abinda za a yi ya tashi ya bazama ya je har Shim ya ɗebi ƙasar San'a ƙasar Yaman ya tafi da ita ya kai masa ya rusuna ya ba shi haƙuri ya ce ya taka ta in ya taka ta ya cika bakancansa ya yi masa hila kenan kuma ya yanki gashin makonkwaɗiyar kansa ya ba shi ya taka ya cika bakancansa kenan ba sai ya taka shi ba sai ya zo Yaman da kansa ba to bayan wannan ƙura ta mutu to shine sai yake kokarin mamaye jazira ta al-jaziratul arabiya to shine sai ya ga ina hankalin mutane yake tafiya a yankin sai aka ce akwai wani daki da ake zuwa ake kewayawa yace to a gina musa wani anan ni so a dinga zuwa ana kewaye wajen to su mutanen maka ko da yake suna kan addinin bautawa gumaka a lokacin amma dai sun imani da cewa akwai Allah kuma sun imani da cewa wannan dakin na Allah ne sheta lokacin da ya zo ya mamaye Ka'aba ya mamaye Makka ko kuma kafin nan wani daga cikin mutanen Makka ya je Yaman wani abu ya kai shi Yaman sai ya ga irin yadda ake dafifi zuwa ga wannan daki da wannan Abraha ya gina sai ransa ya baci sai ya dau najasa ya yaba masa to sai aka kai rahoto zuwa ga Abraha aka ce ga abin da ya faru sai ya ce to waye haka aka ce wani ne daga cikin mutanen Makka sai ya fita sai ya ce to Ka'abar Makka ma sai an kawar da ita sai ya hada giwaye masu yawa ya tinkaro maka domin ya rushe Ka'aba ya sauka a wani gari can wajen Makka ya turo rundunar tasa da giwaye a lokacin da aka zo aka gaya mutanen Makka suka rasa yadda za su yi suka yi tsuru-tsuru a lokacin jagoranci ya tike zuwa ga Abdulmuttalib shi kuma Abdulmuttalib wato sunansa Shaybatu ibn Abd Manaf Shayba ibn Abd Manaf amma ya fi shahara da Abdulmuttalib saboda ɗan uwansa Al-Muttalib ibn Abd Manaf wanda mahaifinsu ɗaya amma mahaifiyarsu daban da shi Muttalib ɗin da Shayba to da mahaifiyarsu suka rabu da shi mahaifin Abdulmanaf sai ta tafi da ɗanta can zuwa ga ƙabilarsu inda suke shine sai suka zauna a cikin Qurayshawa 'yan ƙabilar Banu Hashim suka yi nazarin al'amarin suka ce bai kamata ɗansu yana hannun mace ba su je su karɓo ɗan uwansu to shine Muttalib ya je bujiro musu da wannan batu ya ce ga yadda muke so a yi sai aka ce to a ba shi zaɓi ya yadda ko bai yadda ba ya ce ya yadda ya taho wajen 'yan uwansa sai shi Al-Muttalib ya goyo Shayba a kan jaki ya shigo da shi Makka to ba a san shi ba ba a san Shayba ba kawai dai an gan shi an zo da shi a kan jaki sai aka ce to daman aka ga mutum ya shigo da baƙo a jaki kawai ya siyo bawa ne sai ake ce masa Abdulmuttalib bawan Muttalib to tun daga lokacin sai kakan manzo Allah sama sunansa ya zama Abdulmuttalib to kuma sai Allah ya albarkace shi ya zanto jagorancin Makka ya take a hannunsa lokacin da Abraha ya zo da giwaye aka taro aka zauna a darun najwa aka tattauna ya za a bullo abinda suka tabbatar da su ba su saba ganin giwa ba sai a lokacin suka ganta ba su da wani jeji a kusa da su sai sahara to kuma sannan ba su da ƙarfin da za su iya tunkararsa domin ba ma a san su a Sham ba a lokacin in ana maganar larabawa su shi Kisra bai san wasu mutane a wani Makka wasu wai larabawa da za a zo a don ko Kisran da manzo Allah sun ayi riska lokacin sai da aka gaya masa larabawa tukuna sannan ya san su tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ke saboda haka shi Abdulmuttalib sai mai da hankalinsa wajen kula da raƙumansu don kar a halakan musu da su aka ce to kai kuma da aka zo za a murƙushe garinka ɗakin da kuke ji da shi kuke taƙama da shi wanda shi ne securityn ku kuma hankalinka ya tafi raƙuma ya ce ana rabbul ibil ni ne ubangijin raƙuma ni ne mai kula da su walil baiti rabbun yahmihi amma ɗakin yana da mai shi kenan sun yarda cewa akwai Allah kawai dai da suke bautawa gumaka a wancan lokacin gani suke kaman gumakan ne za su kai su zuwa ga wajen Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa abinda suke tunani kenan to a wannan shekara da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin suratul fil فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يوانا يزنتوك ببشارة تتسامن شنجن يني دنيا ذات إباقو وانا شيني ذي ذو دساقن ذي سامو متاني دقدهن جاهل تزوى حسن إلمي دقدهن زالن تزوى حسن آدل تي دقدهن كافر تزوى حسن مسلم تي شيني النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda aka haife shi a lokacin miladiya 571 abu ya taso a hannun mahaifiyarsa bayan mahaifinsa ya rasu kafin a haife shi da ɗan watanni ya shekara 6 tare da mahaifiyarsa ita ma ta rasu a Abuwa wani gari da ke tsakanin Makka da Madina sa'an nan kakansa ya jibinci lamarinsa tunda tare da mahaifiyarsa suke a lokacin da ya rasu kuma dama tunda aka haifi manzo Allah subhanahu wa ta'ala duka dangi suke jin tausayin sa saboda kasancewar Abdullahi mahaifinsa ana kaunar shi a cikin dangi kuma mutum ne mai nutsuwa ba shi da hayaniya dan haka shi yasa da ya rasu ya bar Amina da ciki da ta haihu kowa sai da yimin da haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma shin fada ce ta kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallama zai zama yana da sha'ani da al'amari mai girma kakansa ya rike shi tsawon shekara 2 bayan shekara 8 shi ma Allah ya masa rasuwa to baffansa Abdul Muttalib wanda shine mahaifin Abu Talib afwan shine mahaifin Sayyidina Aliyu gashi da ƴaƴa kuma ga rashin ga karancin abun hannu amma duk da haka kusancinsa da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kasancewar shine babba a lokacin sai ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya cika bada kula da shi yana da ƴan uwa da yawa su Hamza su Al-Abbas amma Al-Abbas a lokacin yana karami domin tsiransu da Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce bai fi shekara 2 ba mahaifin Abdullahi ibn Abbas kenan yana ɗaya daga cikin ƴan auta a gidan Abdul Muttalib kakan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso a wannan yanayi har ya girma mun samu labarin ya je Sham tun yana karami aka dawo da shi saboda tsoron kada Yahudawa su far masa bayan nan ya girma ya kai shekara 25 a magana mafi inganci ya sake komawa Sham domin kasuwanci na Khadija wacce ita ma tana da dangantaka da shi a sama ta hanyar Abdul Uzza ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab bayan nan kuma ta yi sha'awar ta aure shi abinda ya faru ya faru wannan dishin fada ce kasancewar ba shine maudu'in mu ba bayan ya aure ta shekara 5 bayan auren su Allah ya azurta su da ya an yi sabani Zainab an ce Ruqayya magana ta inganci Zainab bayan ta da shekara 5 aka haifi Ruqayya idan auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 10 a lokacin yana da shekara 35 bayan nan da kadan aka sake jaddada ginin Ka'aba anan ma mu'jizarsa ta sake fitowa ta alamar cewa annabi ne ya zo ya raba rigimar da ba a taba zaton za ta raba cikin lokaci kadan wajen dora dutsen Hajar al-Aswad ya yi sulhu tsakanin larabawa Allah ya sanya kaunarsa a cikin zukatan larabawa suka kira shi da suna al-Amin saboda amanarsa da kuma wato matsayinsa a wajensu kuma suna kaunarsa suna sonsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda ba a taɓa samun mutumin da aka sa mai suna kuma aka yi dace sunan ya yi daidai da ɗabi'unsa da kamanninsa ba su irinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in kana son bayani sai ka koma cikin jila'ul afham fi fadli as-salati was-salamu ala muhammadin khairul anam na al-imam al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya ji ɗansa da rahama wanda ya ware babi akan اشتقاق اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد احمد محمود عند شاففك ما فيه وزن في 30 اكن بيان اصل سنن ماذا ارفع ده يد سنن يا انت سنن الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد حادثه الفيل ان يا تي غبا ده رايوه ان هيفا مسا ام كلثوم بعد ان هيفا مسا القاسم سأنن كما lokacin da ya kai ya doshi shekara 40 a rayuwarsa sai zantu Allah ya sanya masa san ya zantu ya dan kebe daga cikin mutane kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari kitabu Bada'il Wahyi babin da yake magana akan yaya manzon Allah aka fara masa wahayi. Imam al-Bukhari ya kawo hadisin da isnadin sa zuwa ga Aisha Allah ya kare yadda a gare ta, take bada labari tace awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sariqa, farko abin da aka fara annabi sallallahu alaihi sallama sallama da shi na wahayi shine mafarki na gaske. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh, bai taba yin mafarki ba sai washe gari ya ga mafarkin kamar yadda zaka ga asuba ta keto ka gane ba dare bane asuba, sai haka zai gane wannan mafarki shi wannan abun na gan shi a mafarki. Kuma hubbiba ilaihi al-khala, sannan sai aka sanya masa san ya dinga warewa shi kadai. To fakana yatahannasu ila ghar hira al-layali zawat al-adad, ne riwaya daga urwa shine Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri al-Qurashi al-Basri Allah ya ansa da rahama yace ayyata abbas, ma'ana yana tafiya yayi bauta. To anan waqfa ghar hira kogo ne, an ce kogo kuma shine wani rami da zai yi ka iya shiga cikin sa kai tafiya ko ka zauna a cikin dutse babba. To shi kogon yana can man ka iya cewa gabas maso kudancin Makka a wani dutse da ake kiransa Jabalun Nur, ko kuma dai a geography din nayi kuskure kadan ne tsakanin gabas da kudu a katon dutse ne, wanda mu a yanzu in ka ce za ka hau shi sai ka dau dogon lokaci kana ta tattatawa baka hawa, sai kai awoyi baka gama hawa ba. To me ma zai sa ka je ka ce za ka hau shi, ko a wancan lokacin ba hawan sa ake ba. Shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi waje ne wajen da ya zanto ba kowa ne ma zai je wajen ba, saboda baya son hayaniya da zama cikin mutane. To sai ya tahannaf ya ta'abbad kenan, ya ta'abbad fitrar dan adam dama Allah ya gine ta akan san bauta. Shi yasa ake cewa in ka ki sharar masallaci za ka yi ta kasuwa. Ummatin bai bauta Allah ba zai bauta wa matarsa ko ya bauta wa ra'ayinsa. A ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, baka ga wanda ya maida san zuciyarsa shine abin bautarsa. Ko wanda ake cewa sun kawo maganganu na rashin na kore bauta da cewa ba Allah, to kuma suna bauta wa ra'ayinsu ne, ba suna da makarantu ba, school of thought. Za ka yi an ce maka Karl Marx yana cewa religion is an opium to the masses, al-addinu afyum ash-shu'ub, ko irin su Machiavelli ko Machiavelli ake cewa da turanci, da sauransu da irin waɗannan mutanen wanda suna da maganganu haka da suka saba wa addini kuma sun dogara da ra'ayinsu ne da san zuciya, za ka ga suna bauta wa ra'ayin nasu, suna yi masa hidima. To in Allah ya tashi shiryar da kai sai ya sa gaba ɗaya tunaninka ya ta'allaka da wanda ya halicce ka, kamar yadda annabi Ibrahim ya yi. Wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ard, tun yana karami wal yakuna min al muqinin, da kansa ya fara neman ina abun bautar sa yake. To shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa babu ka'idoji na ibada, amma dai an kimta masa a zuciyarsa cewa akwai abun bauta, tun yana karami an tsaga zuciyarsa, tun yana hannun matar da ta shayar da shi wanda sunanta Halima as-Sa'diyya, Halima wacce take yar kabilar Banu Sa'd a can wani kauye inda Hayyu Banu Sa'd take, inda take zaune, wanda ita ba a samu ambatanta da yawa a cikin littattafai na hadisi da tarihi ba, wata sun ce daga ba ta musulunta almin da ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan sabata tarihiyan wa in kanat al-isnad shay'un, amma dai wannan malamai sun sallama cewa ita ce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an barka kirjinsa, an dauko zuciyarsa, an wanke, ko mala'iku ne suka yi masa haka, dan haka shi yasa zuciyarsa tasmu ila al-ula, yana tunanin ina abun bautar sa yake, ina abun to sai ta fitan ina bautawa Allah. Wata tana ta kokarin gano akan me yake bautawa Allah. Almuhim dai kuma wata irin bauta yake ba ita ce daga baya aka zo ana yin bi dalilin qaulihi ta'ala wa wajadaka ballan, sahada sai Allah ya same ka a wani tsari na bauta da soyayya wanda ba shine tsarin daidai ba, a irin wannan shari'ar sai Allah ya nuna maka tsari, domin abdalal yana zuwa da ma'anar ko dai kuskure shine ka rufi abu ka zuci daidai ne zan ba daidai ba, ko kuma shauki da bege wanda har ya huce misali, kamar yadda annabi Yusuf da ya kasa mahaifinsa yayin yana ta kuka ya asafa ala yusuf wa yabdat aynahu wa huwa kadhib qalu tallahi innaka lafi dhalalika alqadim ay farq hubbika wa shaghafika ala faqdika ibnika yusuf alladhi fatahlaku min ajlihi, kamar yadda malamai suka fada. So ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallama aka aika masa da sako ta hanyar malaika jibrilu a irin kwanakin da yake a kogon kira. To daga nan masirarsa ta da'awa ta fara, ya dawo wajen matarsa Khadija, Allah ya ƙara yarda a gare ta, yana ba ta labari ta yarda da abin da ya zo da shi, don haka ita ce farkon mutumin da ya musulunta. Ta ɗauke shi ta kai shi wajen Warqat ibn Nawfal, shi ma ya yi burin ina ma dai a ce yana da rai lokacin da za a kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce da ya tafi ta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yewa manzala sawa fata nagari, ya kuma gwada cewa dama akwai labarin zuwansa a cikin littattafai, har ya rera masa wasu baituka kamar yadda Ibn Ishaq ya kawo su, lajistu wa kuntu fi dhikra lajujan li hammin talama ba'atha nashija wa wasfun min khadijati ba'da wasfin laqad tala intizari ya khadija bima khabbartina min qawli qussin من الرهبان أكره أن يعود بأن محمدا سيسود قوما صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. وعند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يكاش مختصرا في سيرته وده قناع النبي صلى الله عليه وسلم باين سام النسوة فيكم ألا يساك أي فومس دواهي نبيو والنشين أكتش يا أيها المدثر قم فأنزل فعشك كفار وأزل aka saukan masa da anzir ashiratak alaqrabin, aka saukan masa da nun wal qalami wa ma yasurun, aka cigaba da saukar masa da ayoyi na alqurani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga masa inna sanulqi alayka qawlan thaqila, wanda ita ma tana ɗaya daga cikin farkon ayoyin da suka sauka, bal ma wasu malaman sun suka ce farkon abin da ya sauka suna koma zuwa ga wannan aya ta cikin suratul muzammil, kamar yadda ya tabbata a cikin sahih al-bukhari عن أمنا عائشة رضي الله عنها تكس أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم آي من المفصل فاركوا أبنى أكفارة وكوة النبي صلى الله عليه وسلم آيوين ينتشن سوروني ما سمت كيتن آيوين تكي إن كان سوف قانا وتسورة نكي نكي فيها ذكر الجنة والنار أتكنت أن أنبتاء الجنة أن أنبتوا تكاد سورة المزمل وما نزلت البقرة وآل إمران إلا وأنا عنده تشي بأسوكا دا بقرة با دا آل إمران تيلو كتبنا وجان النبي صلى الله عليه وسلم أنا تيبا أنكما مدينة. تو الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتغى بدأ بورمي أتدى أوا ياغ أبو بوا إري دا بند بان ما سين إيماني لشي سكي إيماني لشي سندقي تيدا مثلين شي يقص شي كرا غوما amma wanda suka bi shi da tafi mutum 40 ba, sai dai ba a taba samun lokacin da suka ragu ba, sai dai suka ragu, ko ba a taba samun wani wanda ya imani a cikin su ya fita ya bar addininsa ba, kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi, yake ba da labari cewa lokacin da Abu Sufyan ya bashi labari yace lokacin da aka yi sulhun Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka sun rattaba hannu akan cewa za a tsakaita yaki tsawon shekara 10, to dama harkar kasuwancin su ta yi rauni, sai a lokacin sai suka wato sai yace to bar su koma kasuwanci, ya ebi fatake suka tafi Sham, tunda sai an bi ta Madina an wuce ta Tabuk sannan za a Sham, a lokacin saboda sun koma sun je Sham lafiya sai suka tarar da matsala ta faru a Sham, sarki yayi mafarki an fassara masa an ce wani annabi ne na mutane masu kaciya ya bayyana, kuma a bayyana sa zai rasa mulkinsa, ya ce a je a tara duk wanda aka ganshi da kaciya a samu shi, aka ce Yahudawa ne suke kaciya ina ruwanka da su, ya ce a je a tara boda, sai aka kawo su Abu Sufyan, Larabawa ne an gan su an da shayi aka zo da su, yace kufa suka ce mu laraba ne yace daga ina suka ce daga wuri kaza kun ga bai ma san da suwa sarkin sham sarkin rumawa sai aka ce to an aiko annabi ne a cikin ku suka ce eh yace waye yake da dangantaka da shi a cikin ku Abu Zubair yace na kowa kusanci da shi zan maka tambayoyi ku kuma ku saurara ku ji in yayi min ƙarya ku ce yayi ƙarya aka nemo mai tarjama ba ta fahimtar sa baya fahimtar sa sai dai tafinta ne yake musu tafinta yace kai fa kana nasabuhu fiikum qala huwa fi nazu nasab ya nasaba ta take a cikin ku yace ai yana da nasaba da daraja sosai yace wa hal min aba'ihi man malaka ko min malakin ko malikin a cikin iyayensa akwai wanda ya taba yin sarauta ko ya jagoranci yace a shin a garin akwai wanda ya taba yin da'awar annabta yace babu su waye suke biye da shi talakawa ko masu kuɗi yace yawancin su talakawa ne ƙaruwa suke ko raguwa yace ƙaruwa suke shin wani daga cikin su ya taba fitata ya bar addinin yace a'a zuwa ƙarshen tambayoyin da ya masa ya tashi ba shi amsa da ya zo daidai nan yace na tambaye ka na ce kaifa kana nasabuhu fikum kace huwa fi nazu nasab yace wa hakaza al anbiya utub'atu fi nasab qaumiha haka da ma annabawa sai an zaku an taso a cikin masu nasaba na tambaye ka zuwa cin a cikin dangin sa akwai wanda ya taba yin mulki kace a da ka ce sai in ce to yana so ya dawo da mulkin gidansa ne nace a garin akwai wanda ya taba da'awar annabta kace a da sai in ce wani yake kwaikwayo na tambaye ka nace su wake biye da su kace talakawa ne yace kuma su ne ke bin annabawa na tambaye ka nace ƙaruwa suke ko raguwa kace ƙaruwa suke yace wa hakazal imanu hatta yatim amma haka al'amarin imani yake a hankali yake ta ƙaruwa har sai ya cika ya gagari duniya na tambaye ka wani ya taba fita daga addinin saboda ya fusata sakhatan kawai saboda an fusatar da shi yace a yace wa hakazal imanu hina tukhalitu bashashatul qulub yace haka imani yace in bashashar ta cakudu da zukata zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama har sai da ya fara fuskantar matsi ana takura wa sahabbansa har an kashe Sumayya mahaifiyar Ammar an kashe Ammar ibn Yasir an kashe Zinnira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Makka ba wuri ne da ya kamata sahabbansa su ga ba da zama bai tura su kai hijira zuwa Habasha wanda dalili ya dawo da su ya sake tura su kai hijira zuwa Habasha sannan sako ya zo masa cewa izda'ib ma tu'maru a'rif 'anil mushrikeen innaka fainakal mutahazzi'in ta can cikin hijir ko sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara zuwa idan an zo taron haji kun san ana haji tuntuni sai ya je ya kai kansa ya je inda ya ga taron tawaga ya je ya bijiro musu da addini a inda suke taruwa to anan ne Allah ya hada shi da mutanen Madina suka je batinsa da bayanansa mutum 18 da mata 4 suka ce to za mu kai labarin ka zuwa gida domin dama muna da wannan bukatar mu in dai Allah ya hada maka mutanen Madina to bala rajula a'azzu min za mu dawo bati za mu hadu da kai manzo Allah sai ya hakuri ya daga nan ya fita ta'il ya bar maka ya je can ma so waye ibn abdi yalin suka koro shi ya dawo ya shigo maka a makwabtaka da kuma kariya ta mut'im ibn adi sa'annan shekara ta zagayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fita nan ya tarar da mutum 70 da wani abu mutanen Madina an gaggaya wasu sun zo su gani da idan su kuma yi wa manzo Allah suna jarabawa suna zuwa suka zauna da shi aka yi da wajewa suka ce to kawai ka tattaro ka taho inda muke yace to shikenan ku tafi zanzu amma da sharar sai suka ce kamar da Abdullahi ibn Rawaha yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishtarif li nafsika wa li rabbika mun ji zamu karbi bakuncinka amma faɗa abin da kake so mai maka ka zo kuma mai kake so mu yi wa ubangijinka yace ubangiji ina so ku bauta masa kan ku shirka in kun yi haka shikenan ni kuma ku yi kokari ku bani kariya irin kariyar da kuke ba wa kanku da iyalanku suka ce sun yarda sun ji sun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu haka sai Abdullahi ibn Rawaha yace to mu kuma in muka yi haka fa me namu ribar me za mu samu manzo Allah yace to falakum janna in kun haka kuna da aljanna suka ce to rabihal bay wannan ce diki yayi ba za mu fasa ba kuma ba za a samu fasa la naqil wa la nastaqim akai wannan contract din madalla sallama ya hada su da mus'ab ibn umayr Allah ya kare yadda a gare shi kannan mutane da yawa sun shiga cikin addinin musulunci to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan tafiyar mutanen Madina to kun ga yanzu ana da wani trending camp ana da wani camp da duk wanda aka matsa manzo Allah zai iya tura shi can to ana nan da madin yayawa sai manzo Allah sun haifa ba su dama duk wanda yake da hali ya fita ya hijira farkon wanda ya fara hijira shine Abdullah ibn Abdul Asad wanda aka sani da Abu Salama mijin Ummu Salama ya dau matarsa Hind bint Abi Umayya al-Makhzumiyya suka fita aka tare su aka kwace matar dangin suka kwace matar saboda suna da karfi a cikin Makka suka hana shi tafiya da ita shi ya dauki ɗansa Salama suka tafi Madina suka yi Madina sai ke in kin samu dama sai a biyo haka ta zauna cikin kunci sai bayan shekara ɗaya ta tafi bayan nan sai Zainab bintu Jahash da dan uwanta Abdullahi bin Jahash da ƴar uwarta da ƴan family su ne suna da karfi kuma ba a isa a taba su bayan kabilar Banu Makhzum ne mahaifinsu kuma babban mutum ne a cikin kabilar da haka dole aka bar su kai hijira to sannan sai sahabbai suka dinga zarewa ɗaya bayan ɗaya bayan an shekara 13 an kusa shekara 13 don wasu sun riga manzo Allah suna isa Madina kuma duk wanda ya je za a ba shi masauki a tarbe shi manzo Allah ya jira izini daga Allah subhanahu wataala to har sai da ƙarshe mutanen Makka suka yanke cewa su kashe shi suka taru a Darun Nadwa suka yanke hukuncin cewa dama dai duk tsoron da ake yi kar a kashe shi dangin sa su zo su farma wanda ya kisa a zo a sake tada yaƙi an yaƙin Al-Basus an gani an yaƙin Dadis wal Ghabara an gani an yaƙin Halima an gani an yaƙoƙi da yawa to abin da ake tsoro kenan yanzu kuma wutar yaƙi ta tsagaita da ɗan jimawa ana tsoron kar a sake tada wani yaƙi dan da su abinda za a yi kawai a taru a karkasa kabilu a ebo kowace kabila a dauko saurayi zartan namiji wanda zai yi madakin kato kenan wanda za su haɗu ta kashe manzon Allah sallama sun haɗu sun yi miki tunda Allah ya kyale su suka gama don Allah subhanahu wataala ya haddada sai ce walau na sha'u la tamasna ala a'yuni da mun ga dama suna cikin mutun din kowa sai mu toshe masa ido fastabaqu sirata kaga suna rigirgen neman hanya to in sun yi rigirgen fa anna yusiru sai na za su ga hanyar bare su iya gane ta walau na sha'u la matahnahum ala makanatihim inda mun ga dama kuma sai mu canja musu halitta su zama birrai ko aladi akramakumullah ko wani abu ne kamar haka kuma mastata'u mudiyan wala yarji'un wa man nu'ammiru nunakkisu ko nan kutfu fil qalb to bayan sun gama sai izini ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira a lokacin da ya kira sayyidina Abubakar Allah ya kare ta a gare shi cewa to a fara daukan mataki na hijira sayyidina Abubakar sai as-suhbata ya rasulullah zan bi ka matafi to a nemo raƙumi taguwar da za ta dauke mu sai da aka dauki dukkan asbab na tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba sayyidina Abubakar faman sayyidina Abubakar ya kira wa Amir ibn Fuhaira maulanka kenan Allah ya kare da a gare shi yace to muna so mu fita ya za a nemo mana wanda ya san hanya ma duhu ko ban tafiya aka ji aka samu wani mushriki Abdullahi ibn Urayd al-Laythi amma ne amana wanda yadda zai koya labarin su aka samu taguwoyi sai na Abubakar ya je ya sallama da gidansa musulman ciki ya gaya musu bai gaya ba ya sunsa ba a cikin matansa a kosa ba ta musulunta ba mahaifiyar Asma ya gaya wa Asma da Ummu Ruman mahaifiyar Aisha lokacin nana Aisha tana karama annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa matarsa wacce take gidansa a lokacin ita ce Sauda bintu Zam'a Allah ya kare da a gare ta da ƴaƴansa suna nan a lokacin da akwai Ruqayya tana hannun sayyidina Usman yana aurenta akwai Ummu Kalsum tana gida a lokacin bayan mijinta Utayba ya sake ta Ibn Abi Lahab sa'annan da ƴarsa Zainab ita kuma tana aure a hannun Ibn Abi al-As ay Abu al-As Ibn al-Rabi' wanda shi din kirinta wa rafi ita kuma ta musulunta maza su ma ya ga mutu cewa su samu dama su ma su kama to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama suka gudu suka fita da shi da sayyidina Abubakar kaman zasu nufi wani waje suka bi hanyar Kudai hanyar Kudai ba hanyar tawowa Madina bane sai dai an yi nisa a yanki wanda zan zaka Kudai a Makka sai sai zaka tafi nan kasa ko kuma zaka tafi Kaakiya ko wani waje mai kama da haka ita kuma Madina in zaka tafi sai kai can yankin arewa kaman zaka yi Masjid Aisha to sai ga shi sun yi can sun miƙe duk wanda ya gan su zai ce kawai za su tafi tafiyarsu ne da suka saba to daga nan suka je ku gharu sau shi ma yana nan har yanzu dutsen yana nan shi sau din wanda kuma kogon yana nan a inda kogon yake Allahu alam ko har yanzu ana iya ganin kogon ko ba a gani na dai san dutsen amma ban san kogon ba kamar dai babu kogon tun da dalewa suka je suka shiga cikin kogon suka yi kwanaki har sai da aka daina neman su sannan suka tashi suka dawo Madina suka taho Madina kistoshi da yawa sun faru wannan mahallin su mahalli ne na tarihi sai Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya so Madina ya sauka a wajen Hayyu Bani Salima ya zauna a wajen sun tsawon lokaci sannan daga baya tashi shigo Madina ya sai filin da gidansa yake a yanzu ya gina gida ya gina masallaci ya kafa gwamnati a Madina bayan ya kafa gwamnati ya samu nutsuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da ayoyi da suke nuna cewa yanzu za su iya ɗaukar fansa to anan kuma sai aka buɗe sabon babi a cikin babuka na addinin musulunci anan ne aka cigaba da saukar da hukunce-hukunce aka cigaba da ɗora wa mutane takalif da kuma ƙa'idoji na zamantakewa da kuma ƙa'idoji na alaƙa tsakanin gwamnatin musulunci kuma gwamnatin da take makwabtaka da su wata ba ta musulunci ba akwai ta tsakanin su da yahudawa tsakanin su da raguwar wa'anda ba musulmai ba sa'annan dai addini ya ci gaba da cika a hankali a hankali Allah ya saukar masa da cewa ubina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha wa quliya wa anna allaha ala nasrihim laqadir to daga ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun a shekara ta farko tun a watan a ƴan watannin farko bayan hijirarsa ya fara tura a je a fara masa bincike a ga wani hali mutanen Makka take ciki bayan tahowarsa wanda a ciki har ya tura wato jaysh ko kuma sariya ta Ibn al-Hadrami wanda suka tafi suka isa wadin Nakhla a watan Rajab watan Rajab ya zama saura kwana ɗaya ƙare suka isa wurin sai suka tarar da tawaga ta mutane uku ko goma cikin mutanen Makka saura irin su shiga Makka in suka taɓa su a watan Rajab wata ne mai albarma ba a yaƙi in suka bari sai gari ya waye kuma kannan sun shiga Makka Makka kuma harami ce shi shugaban nasu kawai sai ya yanke shawarar cewa kawai a far musu manzar sun kuma bai ce a far musu ba yasa aka sa yasa makami ya harbi shi wannan shugaban tawagar sai ya mutu sai mutanen Makka suka cinga yaɗawa cewa manzo Allah ya fara kisa a watan Allah ne alfarma har ma suke aiko da sako a tambayi manzo Allah sama me hukuncin yin kisa a watan Allah ne ba su fa sun manta duk abin da suke a cikin Makka suka yi wa manzo Allah abin da suke masa Allah ya doka da yasalunaka an ash-shahr al-haram qital fi القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إذ أترشم آيوين نندق بايد النبي صلى الله عليه وسلم يبتو دكالسا أخذوا غزوة الأبواء الشكرة تفرقوا وأن أنني هريق كبر ما يفير ليسنا لإكاة يروي أن لا يباش جامع يفير ليسنا haka ga manzo Allah sama ya fashe da kuka yana ta kuka saboda manzo Allah sama yana da ba yana da kokolwa in ka dauke wahayi ma shi kansa shakhsiyarsa shakhsiya ce wanda take bai san al'ajabi da mamaki yana shekara 6 mahaifiyarsa ta rasu a lokacin kuma shekararsa 54 kaga shekara nawa kenan shekara 48 amma bai manta inda mahaifiyarsa ta rasu dan ba a rawaito ya yi tambaya an ce masa nan ba ne ko ba ita kaɗai ce ta rasu a wurin ba amma duk da haka ya gane wannan ya yi ta kuka har suka tambaye shi me yasa ka ce kuka ya ce na nemi izinin ubangiji cewa a ba ni dama in ziyarci mahaifiyata aka ba ni dama na ziyarce ta sai na ne a ba da dama mata addu'a sai ba a ban ba yasa an jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da yawa ya rasa mahaifansa tun yana karami ɗayansa sun mummuta gaba ɗaya a gabansa a kan idansa in banda Fatima ita ce bayan rasuwarsa ta rasu an jarrabe shi da matsi na rayuwa da talauci an jarrabe shi da an kashe masa abokanai an kashe masa ƴan uwa kamar Hamza ibn Abdul Muttalib a kan idansa a yaƙi aka kashe shi an kashe masa yaransa waɗanda suke masa aiki irinsu Mus'ab ibn Umair da masu taimaka masa irinsu Sa'ad ibn Rabi' da irinsu Sa'ad ibn Mu'az Allah ya ƙara yarda a gare su amma duka ya haƙuri ya jure wa rayuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bawa addini kariya da kira zuwa ga addinin Allah aka yi Badar a shekara ta biyu aka dawo Uhud a shekara ta uku a nan ne musiba ta faru da abubuwa kafin nan ya kori banu Qaynuqa su aka fara kora aka zo aka kori banu Nadir sa'an nan kuma daga baya aka zo aka yi Ahzab bayan nan aka kori banu Qurayza daga Madina aka yayyanka banu Qurayza Madina aka tsarkake ta daga Yahudawa na waɗannan kabilu guda uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo ya dinka fama da munafikai tun bayan Ahzab har zuwa yaƙi na ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya aka fita Tabuk ko bayan Tabuk annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙarshe rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa izini a cikin mafarki da ya sake komawa Makka innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad to ya mafarki kuma cewa gashi nan ya shiga Makka Allah subhanahu wa ta'ala ya laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu hadihi muhallina ru'usakum wa muqassirina la takhafun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi Madina ya tafi Makka tare da sahabbansa aka tare su anan aka yi sulhun Hudaybiya aka dawo bayan dawowa ya tura wasiƙu zuwa ga sarakunan Larabawa ko sarakunan daulolin da ke kusa da shi bayan nan kuma aka je aka buɗe Khaybar bayan an dawo daga buɗe Khaybar kuma to aka zo aka yi fatu Makka bayan an yi fatu Makka kuma a shekara ta tara a watan Zulqa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka je aka yi haji an ce hajjin da Sayyidina Abubakar ya yi a lokacin ba a watan Zulhijja ba ne a watan Zulqa'ida a shekara ta tara aka je aka yi haji a shekara ta goma a daidai lokacin nan bayan watan Zulhijja ya cika ko kuma dab da cikar watan Zulhijja ya rage bai sauran kwana gari da su annabi sallallahu alaihi wasallam ba to sai al'amura suka fara bayyana na alamar cewa yana tattara inasa yana so ya yi ban kwana da mutane wannan shine mawdu'in lantar mu so zai wahala ka samu wani littafi wanda ya iyakance kwana 100 na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda bambanci na ka'idojin lissafi tsakanin wannan lokacin da yake misali a yanzu ne an samu kwanciyar hankali da nutsuwa ake iya zama a ce kwana 1 kwana 2 kwana 3 yawanci a wannan lokacin ana tarahawa din ne kuma a lokacin ba wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallama zai mutu ballan da na ya fara kirgawa ya ce to yau saura kwana kaza yau saura kwana kaza yau saura kwana kaza da haka galibi abinda ake dogara da shi a wannan shine sai hasashe a ce daga watan kaza abu kaza ya faru ko kuma a ɗebo hawadisin da suka faru a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai a kalli irin abinda ke cikin hawadis na ce hawadis zan ta maimaitawa ta bila ina nufin event abubuwan da suka faru ko waƙa'i na faɗa sai a gane ne nake nufi to sai a kalla sai a fassara wato waɗannan abubuwan da kusantowar ajalin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma babu laifi in an kwaso wata abubuwan da suke baya da kwana 100 ko kuma suke baya da kwana 100 ko da shekara ɗaya ne saboda ma qaraba shay'a ya abu ga hukumahu abin da yake kusa da abu za a iya hada shi da shi duka a yi musu kudin goro musamman da yake hikimar ambaton kwana 100 domin fa'idantuwa da darussa na abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na ban kwana da duniya ba wai kawai sanya wa mutane tausayi da kuma wato ainihin faɗar abin da ya faru wanda na san da yawa abin da zan faɗa kusa duka an sani sai dai kawai babi na fadakir fa innal zikra tanfa'ul mu'minin to ba sani ba an ce min ana so ai episode 2 yanzu kuma na san na jin lokaci na farko ya kare ko ina ganin sai mu dakata domin mu bashi damar sake shirin domin yana din zango na cikin insha Allah subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.